بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna biyu ga wata ko biyu ga watan Juma'a tsani wanda yake daren litinin kenan daren uku ga wata hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 46 a cikin karatun mu na littafin sharh masailil jahiliya na babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wadda babban malami fadilatu sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan yayi ma sharhi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya karshen wato muna cikin mas'ala ta 23 shine mas'alan take bayani akan na daga cikin miyagun ɗabi'u da al'adun mutanen jahiliya shine duniya ta ruɗe su sai suka yi tsammani cewa in Allah ya ba mu mutum duniya to alama ce ta cewa Allah yana son wannan bawa sai suka ɗauka cewa yalwan duniya a hannun bawa da yawaitan kayan tattalin arziki na duniya da samun abubuwan more rayuwa na rayuwar duniya sai suka dauka cewa wannan ita ce alamar cewa Allah yana son bawa tare da cewa kuma mun ji ayoyi da malam ya kawo wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ke mana bayani akan cewa din Allah ya baka duniya ko dan Allah ya tara maka duniya wannan ba shike nuna cewa matsayinka babba bane a wajen Allah abinda ke ba wa mutum matsayi a wajen Allah shine imaninsa da kuma kyawawan ayyukansa wanda mun karanta hadisi na farko da malam ya kawo inna Allah yu'di dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa amma ad-din fala yu'dihi illa man yuhibbu manzo Allah ya ce Allah yana ba da duniya ma wanda yake so ma da wanda baya so addini kuwa Allah baya ba da shi sai ma wanda ya so amma in dai duniya ce to da wanda Allah yake kaunar su da wanda Allah baya kaunar su da masu matsayi a wajen Allah da wulakantattu a wajen Allah duka yakan tara musu duniya saboda ka duniya ba miza bace ba alama bace ba ma'auni bane na darajar mutum ko akasin sa a wajen Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta ku yace wa fil hadith al akhar a wani hadisi na daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law kanati dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'udatin ما سقى من ها كافرا شربة ماء النبي صلى الله عليه وسلم yace da a ce duniya matsayinta a wajen Allah ya kai darajar fuffuken sauro da Allah bai sha yadda kafuri kurban ruwa guda ɗaya ba kaga da fuffuken sauro shi kanshi sauran nawa yake balle fuffuken sa to sai ka ce ma da duniya ta kai matsayin fuffuken sauro guda ɗaya ba shi sauran jumlatan wahida shi din ba fuffuken sa guda ɗaya inda duniya ta kai matsayin duniya a wajen Allah ya kai wannan fuffuken sauran da Allah bai sha yadda kafuri daidai da kurban ruwa ɗaya ba da babu kafurin da zai sha ruwa kurba ɗaya a duniya amma ita duniyar matsayinta a wajen Allah ba a bakin komai ba ne saboda haka duniyar ba ta taka komai ba a wajen Allah ballantana kuma abin da yake cikinta to sai malam ya ce وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الله مالن يچي غانن منزن الله صلى الله عليه وسلم ودا شيني مفي درجن حالتو ا وجن الله غبا ديا كم حالتون دنيا با مي درجه ا وجن الله ايرن منزن الله صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته هكنن صحابنسا سوما باب مي درجه cikin halittun Allah irinsu sun fi kowa matsayi sun fi kowa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yusibuhumul ju'u amma duk da haka yunwa takan same su sahabbai sukan ji yunwa wa yusibuhumul faqru wal faqatu talauci da babu da rashi yakan same su sukan shiga cikin babu sukan shiga cikin rashi na rayuwa وهم اكرم الخلق على الله بعد النبيين bayan kuma in ka cire annabawan Allah kab to babu mai daraja irin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafi girman daraja mafi girman mutane mafi darajar mutane a wajen Allah illa an yakuna nabiyyan sai dai in mutumin nan annabi ne to in dai ko ba annabi bane shi to darajar sa tana bayan sayyidina abubakar da umar da sauran sahabbai in dai ba annabi bane shi annabawan Allah da manzannin Allah sune kadai darajar su da matsayin su take gaba ko sama da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malan yace amma wal kufaru yasrahuna wa yamrahuna fi ni'ami min babil istidraj lahum a daidai lokacin da kafirai suna wato hutawa suna holewa suna bararrajewa suna shantakewa a cikin ni'imomin duniya amma Allah ya musu haka ne a bisa babin talala Allah ya yi musu a daidai lokacin da Allah ya ba makafirai dama da suke hutawa a duniya suke watayawa suke jin dadin duniyan nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yunwa tana hana wasu su bacci har suna fitowa cikin dare neman abinci annabi ya fito cikin dare sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito neman abin da zai ci babu abinci a gida sayyidina abubakar shi ma ya fito sayyidina umar shi ma ya fito sai abubakar da umar suka hadu sayyidina abubakar yace ina zaka je yace ai gidanka zan je me ya faru yace yunwa ne ta koro ni yace to ni ma ai ta fitin ni ma kuma da gidanka wajen dafa ai ka gayi da ufa talib wal matlub kenan sai suka ce to mu dunguma mu kama hanya mu je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki mu samu abin da zamu ci suna isa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar gidan annabi sai suka gamu da annabi shi ma ya rasulullahi gidanka muka yi me ya faru wallahi yunwa ce ta koro mu sai ni ma da gidan ɗaya daga cikin gozan ji amma yanzu mu dunguma mu tafi gidan ɗaya daga cikin sahabbai mutanen Madina cikin ɗaya daga cikin ansar suka je suka samu shi ya ma fita da daddare matarsa ta tarbe su ta fara kawo musu first aid abinci da za a fara ci ko na emergency yanzu a fara ɗaura cikin tukunna a zauna kafin a kawo abinci mai kyau aka aika mishi cewa ka yi manyan baki ka yi ko ayi wa'innan bakin manya ne annabi da abubakar da umar a gidan kai ka gama kwashewa eh kaga mu kwashewa shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da yana zaune yayi suna tsaye akan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali sai dutsen Uhud sai dan girgiza manzo Allah ya ce kai dutse tsaya wanda suke kanka ba mutanen wasa bane innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidain wadanda suke kanka annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu manyan mutane ne akan ka dakan su kaga dutse ma kenan ana ladabtar da shi dutse ma kenan saboda haka to kaga sai wannan mutumin da yazo aka dafo abinci aka ci aka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su to ku tsaya ku ci wannan ni'imar da kuka ci dazu kun fito daga gidajenku cikin yunwa yanzu da ku koma gida a koshe ni'ima ce Allah ya yi muku Allah zai tambaye ku bayan kun ci kun koshi kuma me kai da wannan ni'ima thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im manzo Allah ya ce ruwan sanyi in ka sha ka ji dadi Allah zai tambaye ka me kai da wannan ni'iman bayan ka ji dadin me kai da shi muhalli shahid anan shine kaga ashe akan wayi gari a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan Abubakar da Umar babu abin da za a ci har yunwa ta fito da su cikin dare suna neman ina za su je neman abincin da za su ci Allah ya samu dace shi yasa wani lokaci nakan gaya mana mu mutane yanzu na'am a ƙasan akwai yunwa akwai fatara akwai talauci amma da yawa-yawan mu kukan daɗi muke yi yunwa akwai ta a inda take amma mafiya yawan masu ƙorafin ba su ne suka cancanci su yi ƙorafin yunwa ba mafiya yawan mu ba wai abincin mu ne bamu da shi a'a irin wanda muke so ne bai samu ba irin wanda muke so ne bai samu ba yanzu watakila ga munan muna zaune a masallaci kana tsammanin in ka koma gida za ka samu abinci an dafa tuwo har ma a ci na dare a bar na dumame to wanda yake da wannan ni'iman an dafa tuwon dare a gidansa har an ajiye na dumame ya kamata an jima ya koma majalisa ya zauna ya ce ana yunwa ai bai kamata ba kaga kenan ba wai abincin bane fa babu ba irin wanda muke so ne bai samu ba kuma al'ummar da ma bayan ma fa abincin duk bakin titi in ka samu to insha Allah sai ka kirga masu tukuban nama da tsire da balangu sama da goma kuma kowanne in ya baza kaf sai ya kare kafin ya tashi suwaye masu cinye naman aljanu ko mala'iku mu din ne da muke cewa muna jin yunwa mu ne mun ci abinci har mun koshi har mun fito sayin nama amma kuma rashin godiya ma Allah sai kaga wanda ya ci abinci har ya fito sayin kaza zai koma da shi gida amma saboda rashin godiyar Allah kuma ya fito ya ce wai ana jin yunwa sai fito ya ce wai yana yunwa ka auna kanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika daraja a wajen Allah ya fika matsayi a wajen Allah amma duk da haka kaga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce akan yi wata uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hura tukunya ba me kuke ci koshi tace al aswada ne shi muke ci bakin ruwa da bakin dabino kaga wannan kai ba ci ya koshi ba dama tabawa zai har a wani hadisi imam Nana Aisha take tace ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubz sha'irin yawmain mutatabi'ain hatta qubi tace tunda iyalan manzon Allah suke a gidan annabi ba a taba jera kwana biyu ana cin gurasa na alkama a koshi kwana biyu a jera ba tunda manzo Allah yake har aka manzo Allah Allah ya karbi ransa a gidansa a jera kwana biyu ana cin abinci a koshi ba taba ba ba taba ba kaga wannan fa a gidan manzo Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe mu ba yanzu godiya mai kamata mu yi ma Allah su sahabbai da Allah ya bar su a wannan matakin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake shiga wannan yunwa a gidansa ba fa wai Allah ba zai yi masa abin da yake so bane ba Allah ba zai yi mishi bane ba kafiran Makka sun ture shi ba, sun ce inda gaske ne shi a turo masa auyul qailaihi kanzun, a turo masa taskan arziki, taska na kuɗi, auta kunu lahu jannatun yaqulu minha, ko kuma a bashi wani katon lambu, gona mai kyau mai girma wanda kawai zai dinga shiga yana cin abinci ba sai ya je kasuwa ba. Allah ya ce ya ba su amsa, ya ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min dhalika jannati tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura. Allah ya ce wannan babu ne mai wahala ba wajen Allah, ya baka manya-manyan gonaki, manya-manyan lambuna wanda zaka dinga shiga kana ci kana sha kana watayawa, ya baka manya-manyan gidaje na sarauta na azo a gani, ba wani abu bane a wajen Allah, ba komai bane a wajen Allah. Amma me yasa Allah yayi haka? Shine don a nuna makai talaka da aka jarabe ka da talauci, kai hakuri, kai hakuri. Sannan shi kuma wanda aka bashi arziki, shi kuma so ake yi yayi godiya ma Allah, so ake yi godiya ma Allah, dan shi ma arzikin ai jarabawa ce. Eh, galibin mutane an ce jarabawar rayuwa to talauci suke kawo, da yawan mutane abinda suke kawo an ce uwana na cikin jarabawa, ma na yana cikin talauci kina, amma in dai yayi arziki to ya fita a jarabawa. To ai in kai arziki nan ne kuma babban jaraba, nan ne babban jaraba. Din ka ganka yanzu da baka da maganin 100,000, matsalan 100,000 in ta taso maka baka san inda zaka yi ba, kana ganin ka mutumin kirki ko, to wallahi har yanzu baka ga masanin kanka ba tukunna, kai kanka baka san kanka ba sai ran da kai kuɗi. A ran da miliyan 100 ta shigo wannan kirkin ya dawoma, to nan ne ka tabbata mutumin kirki, nan ne ka dawoma mutumin kirki. Ai, amma kana talaka tukunna, kai ma karan kanka baka san waye kanka ba tukunna, sai kai kuɗi tukun. Yasa zaka ji mutane suna cewa wai wani daga yayi kuɗi sai ya canza, a'a ba canzawa yi ba, dama asali haka ɗabi'unsa suke, talauci ne taka mai burki, asali dama haka ɗabi'un yake. Ato ba shi da ko sisi uban wa zai zage a cikin unguwa, ya sai zage uban wani ne, ai ba zai fara ba. Amma ran da ya kuɗi ba, yana da iko ya ɗuɗɗura maka ashir, in ka mai da martani ya sa a kama ka a ɗaure, tun da yana da kuɗi. Saboda haka dama abin da yana shi ɗuɗɗura wa mutane ashir talauci ne, tun da ya san an je an ajiye shi a prison bayi da naira 5,000 ɗin da za a ɗauka a je a fanso shi, bayi da shi. Saboda haka dole ya zauna da mutane lafiya ya kafa kafa. So shi arziki shi ma jarabawa ne, mafi girman jarabawa. Shi yasa Ibnul Qayyim Allah ya mishi rahama a cikin littafin Sana'udatu Sabiri wa Zakhiratu Shakiri yayi bayani a littafin akan abinda Allah ya tanadar mu talaka mai hakuri da kuma sakamakon mai kuɗi mai godiya wa Allah. A ciki sai ya kawo babi ya ce wai fil ghaniyyi shakiri wal faqiri sabiri ayyuhuma afdal. Wannan ya ce wannan babin zai yi bayani ne da talaka mai haƙuri da mai kuɗi mai godiya wa ya fi falala a cikinsu. Yanzu in na tambaye mu, samun talaka mai haƙuri da samun mai kuɗi mutumin kirki mai godiya wanne ya fi wahala? Kaga wato question papers ne guda biyu, shi wannan course ɗinsa talauci ne, kaga answers ɗinsa ma dole za su zama daban da wannan, shi kuma wannan course ɗinsa arziki ne. To shi wannan talaka ya ci jarabawansa ya yi haƙuri, mai kuɗi ya ci jarabawansa ya yi godiya. Haƙurin talaka shi ne yadda da cewa wannan matakin da yake kai Allah ne ya ajiye shi a wannan matakin, sannan ya tashi ya bi hanyoyi da shari'a ta halatta masa don ya fita daga cikin wannan matsayin da yake ciki na talauci. Kada kuma zuciyarsa ya fara tunanin ya za a yi handama ko sace-sace ko ya je wajen boka ko wani abu da ya kauce ma hanya, ya tsaya a inda Allah ya ajiye shi tare da neman hanyoyin da zai fita daga ciki. Wannan shi ne haƙurin talaka. Godiyan mai kuɗi kuma na farko shine gamsuwa da yadda cewa ba wanda ya bashi wannan arziki in ba Allah ba. Na biyu shine ya zamana bakinsa yana furta cewa Allah ya masa yana ikirafi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na uku shine sarrafa ni'imar a bisa yadda Allah yake so. Na farko shi ya ci, ya sha, ya sa, ya gina gida, ya taimaki iyalansa, ya taimaki addini, ya taimaki al'umma. Wannan shine yayi godiya, yayi godiya kenan. To yanzu da a samu talaka wanda ya ci wannan matakan hakuri, da mai kudin da ya ci matakan godiyan nan, wanne ne mai wahala a cikin su? Hey, mutum yana da shi ya fuske kawai, shi ma ya saje cikin wanda ba su da shi, ana korafi shi ma ya bude baki korafi. To jama'a, abinda za mu fahimta shi ne wallahi Allah baya son mutum mai yawan laki. Duk mutum mai yawan korafi Allah baya son shi. Shi ne innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu alkhairu banu'a. Duk mutum mai yawan laki Allah baya son shi. Iyarakin da Allah yake so shine wanda zaka yi cikin dare bayan kasa goshin ka a kasa kana sujjada. To raki yanzu duk wani korafin da ka san ka iya a duniya da duk wata magiya tattaro su mai kasa a wajen, amma a cikin jama'a a majalisa Allah bai san mutum mai yawan raki a wannan wajen. Kawai ka zauna kai ta surutu. Ah, wa idza shakawta ila ibni adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. In ka kai kara wajen dan adam cewa ina cikin matsi, ba abinci, ba kaza, ba kaza, to ka kai karan Allah mai tausayin ka ne zuwa wajen wanda bai tausayi. Dan shi dan adam ai dabi'arsa ita ce duk yadda kuke da shi in dai zaka roke shi ba za ku zauna lafiya ba. Haka da adam yake, kowaye shi. Allahu yaghdabu in taraktu su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Shi Allah in baka roke shi ba fushi yake yi. Shi ko dan adam san da kake rokonsa lokacin yake fushi da kai. Saboda haka shi dan adam baya san mai roko. Shi kuma Allah yana fushi in ba a rokonsa. Shi Allah fushi yake in ba a rokon shi. To kaga wannan mas'alan ta jahiliya da ta shiga cikin mutane tun a jahiliya ita ce har yanzu ta dawo. Shine shi talaka yakan dauki kansa kaskantacce saboda Allah bai bashi duniya. Shi kuma mai kudi yakan dauki kansa shine superior akan kowa, ya daura kowa. Saboda me? Saboda ya samu duniya. Saboda ya samu duniya. Duka kuma wannan dabi'ar jahiliya ce. Ita kuma duniya wato duk abin da za a baka a yanzu ko me za a baka na duniya wallahi saura aka baka. Asalin wanda suka cinye na gaskiyar sun riga sun wuce. Kai yanzu duk abin da za a baka a duniya saura ne, ita kanta duniyar mai rage a cikinta sidi ne. To balle abin da yake cikinta sidi za a baka. Idan mulki ne aka baka, ka san dai ba za ka yi mulki irin mulkin da Fir'auna yi ba. Fir'auna mai jihohi guda dubu, mai kananan hukumomi guda 12,000 karkashinsa, amma ya gama ya wuce. To shugaban kasar Najeriya mai aka bashi? Justice Bund ne aka cika masa. Allah ka ta mai kawai aka yi jihohinka 36. To mai aka baka? Balle gwamna mai kananan hukumomi guda 20 ko mai kananan hukumomi 11 ko 40 mai aka baka? Wallahi ya gama kawai aka yi, dan kadan aka san maka. Idan bangaren nagaltattu masu mulki ne, ai ba za ka yi mulki irin na Annabi Sulaiman ba. Ka kalle yadda Annabi Sulaiman ya yi mulki, ya mulki mutanen, ya mulki aljanu. Yanzu dai gwamnan jihar Bauchi in ya cire doka a jihar Bauchi, shi karan kanshi ya san dokansa akan zallan mutane za ta yi aiki. In ya sa kafiyo ce kar a fito, ya yi tare aljanu fitowa, ya ma san sun gudu ta ina. Amma Annabi Sulaiman fa in ya sa doka kar abinan to har da ifrite cikin aljanuban da su har da su a cikin dokan ba wanda zai bi hanya a cikin su in yana so yayi tafiya sai ya tsaya akan iska yace dauke niki kai ni waje kaza tafiyan da za a yi wata guda ana yi in ta tashi da hantsi kan rana ta daga ta isa tafiyan da za a yi wata guda ana yi ta tashi da yamma kan rana ta fadi ta isa shine wali sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr kaga dai yanzu dai dutsiyen mai mulki iyakacin tsiyansa ya gama nuna bajintar sai kare a jirgin sama iyakan iya abinda zai iya kenan ya yi tafiya kan iska yanzu shugaban kasar Najeriya ya fito zai tafi China ya isa airport ko sai ga iska ta dauke shi ta kawo shi China yana jira me zai yi wannan lankwashe wanda yake yana sauke shi da wani eh ka gani to me aka baka yanzu me kai din kawo jirgin sama ba ka kawo komai ba ba kai komai ba haka nan idan ka dawo bangaren dukiya to duk kudin da za a baka yanzu saura aka baka san maka akai ka san dai kai ma ka dai bai tsammani da yin kudi irin da Karuna eh Karuna dai tunda kaje Allah ya ce mun ba shi kudi kai kudin fara gaske ne Allah da kansa ya ce ya ba mu Karuna kudi ai ko ka san kudin mai yawa ne yanzu ko Dangote ne ya kalli mutum ya ce kai wannan mutumin mai kudi ne ai kai mamakin wani irin kudi yake da shi da har Dangote ya ji idan ya jinjina ma kudin sa balle wallahi al-matsalul a'la Allah da kansa ya ce ya ba mu wani kudi ka san kudin da yawa inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin haka nan idan ka dawo bangaren masu kudi nagartattu ka dai bai tsammani da yin kudi irin na Uthman ibn Affan ina su Abdurrahman bin Auf Uthman ibn Affan shine mutumin da zai jera raƙuma guda 100 raƙuma guda 1000 kowanne da dauke da kayan abinci a cike da bayansa dan ya bayar wannan ba fa dukiyarsa bane wannan ya tsakuro ne ba da shi fi sabilillah yanzu kana ga raƙuma 1000 idan aka jera su daga bakin titin nan zuwa makarantar form 1 din can a jere a layi da za ta dauke su a jera su a jere yanzu ka duba yanzu nawa ne kudin diya miliyan 700 ne nawa miliyan 800 to yanzu miliyan 800 na ba kudin raƙuma 100 ne kudin raƙuma 100 ne to wannan miliyan 800 din ga yishi su 10 nawa zai baka banda kuma kayan abincin da yake bayan su wannan fi sabilillahi ne bayan to ina kuma ga kudin da yake cikin account ina ga wanda yake cikin store Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ɗan uwantaka tsakaninsa da Sa'd ibn Mu'adh ko wani cikin mutanen Madina Sa'd ibn Rabi' sai Sa'd ibn Rabi' sai ya ce zan raba dukiya ta biyu in baka rabi raba iyalai na biyu in baka rabi sai ce da shi barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya sa maka albarka a dukiyanka ya sa maka albarka a iyalanka amma abinda nake so dama ni dan kasuwa ne tun Makka na baro dukiyata na hijira abu dai nake so dulluni al-suq ku nuna min ina hanyar kasuwa take kawai yaya tsarin kasuwanci yake a Madina yace sai da muka wayi gari daya a cikin mu sai da na wayi gari Abdurrahman bin Auf yace idan nakan iya yin filo da dinari 1000 wannan an sa shi ne kasan filo just for emergency dan sayan minti dan na dan sayan paracetamol in kai yayi ciwo dinari 1000 to dinari 1000 nan fa ka dauki dinari daya ka raba shi gida hudu shine kudin sadaki 100 da nawa 200 to 200 yanzu misali to 200 nan sai kayi sau hudu shine dinari daya kaga dinari daya nawa 800 dinari daya to sai ka yi shi sau dubu miliyan nawa to wannan miliyan 800 din da yasa a kasar filo miliyan 800 ana filo da shi ne kawai ba a ma san bai cikin plan shi an ajiye shi ne kawai saboda kawai mun bukata ta taso to yanzu wani mai miliyan 200 ga me aka bashi wallahi san maka akai wanda suka ci duniyan sun riga sun cinye ta wuce shi yasa Allah da kansa yace kun ga waɗanda suka gabace ku nan Allah yace wala qadim makannahu fima in makannakum fi Allah yace wallahi mun ba su irin daman da in muka ba ku shi sai Allah ya shiru takadirin maganar shine in makannakum fihi kafartum wa taghaytum wa tawallaytum za ku yi kafirci za ku yi dagawa za ku juya baya abinda muka ba mu waɗanda su gabace ku Allah yace in muka ba ku shi yanzu ba za ku yi musulunci ba to ashe kenan kaga yanzu duniyar ma gaba ɗayanta saura ake ci ballanta na kuma dan abin da yake cikin ta balle dan abin da yake cikin ta idan ilimi aka baka kai dai kan dai ka san ka dai bi tsammanin haddace hadisai irin Abu Hurairah haka ne ko ba kawa idan sanin halal da haram ne ka dai bi tsammanin zama irin Mu'azu dan Jabal dan manzo Allah da kansa yace kaf al'umman nan ba wanda yafi kowa sanin halal da haram kamar Mu'azu dan Jabal annabi ne ba shi wannan shaida to kai tsammanin samu ilimi irin nashi idan qur'ani ne ka san dai ba za ka yi qur'ani irin Abdullahi ibn Abbas ba annabi da kansa yi masa addu'a Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wila idan imani ne saura ne ba za ka yi imani irin na sayyidina Abubakar imanin ka ba zai wannan ba idan gata ne kake da shi gata ba za ka samu gata irin gatar da Fatima take da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu ashe duk abin da aka yi rage a duniyar nan gaba daya wallahi saura ne kawai dan ita ma duniyar ba abin da ya rage a cikin da in ba saura ba ita kanta duniyar yanzu sudi ake yi masu cin duniyar sun riga sun cinye sun tashi masu cin duniya sun riga sun ci sun wuce duk wanda ya zo yanzu dalan ya gami shi ne kawai so ashe kenan kai da baka samu duniya ba to kar ka ɗauki kanka a matsayin kaskantacce wulakantacce kai da kuma ka samu duniya kar ka ɗauka wani abu ne Allah ya baka don ya nuna fifiko da ke tsakaninka da wani a'a malam fifikon da ke tsakaninka da ɗan uwanka ba nawa ka tara ba a'a mutum nawa ka taimaka da abin da Allah ya baka to shine bambancin ga talaka mutum nawa ka taimaka da abin da Allah ya baka amma ai da ma an san shi talaka baya iya bada kuɗi ko saboda bai da shi to kai ma mai kuɗi ka rike baka ba to me bambancin ku da talaka ai bambancin ga talaka dama shine ka ce gashi shi kuma talaka ya ce na gode to me bambancin ku da talaka kai baka iya cewa ungo ba to me raba ku da shi ba abin da ya raba ka da shi so ita duniya in Allah ya baka na farko dai kai ma ba a ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka da duniya kai ma ka mura amma ka taimaki addini ka nemi lahira da abin da Allah ya baka wato ko misalin da zamu dauka shine da Allah ya ce da mu wa butaji fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda Allah ya baka Allah sai ce ka nemi gidan lahira da shi sai ce kar kuma ka manta ba kana da rabo a duniya wato shi rabon ka na duniyar kashin sa ne ya gaza wato ya kasa shi yasa ma har ake tsammanin ma da ka iya manta da shi dan haka ne ake tuna ma ba kar ka manta da shi misali idan muka tashi a mota daga nan Bauchi za mu tafi Kano kaga asalin inda muke son mu isa shine me shine Kano to sai aka samu wani fasinja shi kuma zai sauka a Wudil kaga dole sai ana tafiya ana tuna ma direba ko direba kar ka manta akwai mai akwai fasinjan da zai sauka a Wudil me yasa saboda an san zai iya mantawa saboda mai target ɗinsa ba Wudil bane Kano ne ban san ko mun gane ba to kana da rabo a duniya amma an san target ɗinka lahira ne ba duniya ba so me yiwa garin kokarin ricin target ɗinka na samun lahira kana ma iya manta da rabonka da duniya shi yasa ake tuna maka karfa ka manta kana da rabo a duniya amma yanzu kaga mutane sai dai a tuna musu karfa ka manta ka nemi lahira sai ya tuna mutane ya ce lahira fa karka manta da ita ka nemi ta dan kowa ya baza kwanjinsa kowa mai kiso ya tara duniya shi yasa Hassan al-Basri rahimahullah yake cewa ya ma'asharar shababi alaikum bil akhirati fatulubuha ya ku dandazon matasa yace maza maza ga lahira can ga Allah ya kasa ya kada kararrawar lahira ku tashi ku nemi lahira yace fa kathiran ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya daraba al-akhirata fa adrakaha ma ad-dunya yace da yawa mun ga mutanen da suka je neman lahira garin neman lahira da Allah ya tashi ba su yada musu duniya da lahira yace wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa adrakaha ma al-akhirah ba wanda ya taba sa neman duniya kuma ya samu duniya da lahira a hadi ita duniya in ka neme ta in ma ba ka samu duniya to zallanta zaka samu amma lahira in ka neme ta to Allah yake tashi zai hada maka ne da duniya da lahira man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah kiyaye sai malai yake cewa fala yustadallu bi zuhurati dunya ala karamati ahliha inda Allah subhanahu wa ta'ala ba a kafa hujja da kyalekyalen duniya da adon duniya akan matsayin ma'abota duniya a wajen Allah wa inna ma yustadallu bi karamati al-abdi ala Allah idha kana ala amalin salih abinda ake kafa hujja da shi ake gwada darajar bawa a wajen Allah da shi shine idan ya kasance akan ayyuka nagari sawa'an ghaniyan kana aw faqiran shin wannan mutumin talaka ne shi ko mai arziki shi in dai har yana kan ayyuka nagari to yana da matsayi a wajen Allah ko talaka ko mai arziki fa hadha huwa al-karimu ala Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mai karamci mai matsayi a wajen Allah amma yace wa ma'ayirun nasi abinda ke cikin tunanin mutane wawayen mutane anna ahlud dunya wa ahlul ghana'i was-sarwati hum akramu inda Allah azza wa jal suna tsammanin cewa wai ma'abota duniya ma'abota arziki ma'abota matsayi a duniya wai su ne manya a wajen Allah wa anna ahlul faqri wa ahlul faqati innama kanu kadhalika li hawanihim 'ala Allah ma'ayirun batila tunanin cewa wai talakawa masu fama da rayuwa sun samu kansu a wannan matsayin ne saboda su din kaskantattu ne wulakantattu ne a wajen Allah wannan mummunan tunani ne tunani ne wanda yake mara kyau wanda ba zai kai mutum ga ko ina ba in ba ga halaka eh dan ita alkiyama Allah da ya tashi siffanta ta sai ce idza waqa'ati alwaqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba sai ce khafidatun rafi'a ita alkiyama khafidatun ne tana kasa da darajar wasu wanda da a duniya manya ne su rafi'a takan daga darajar wasu wanda da a duniya kaskantattu ne su so akwai wanda shi ya rayu a duniya a wulakance da an je alkiyama kuma sai ya yi sama akwai wanda shi kuma a duniya babba ne shi amma a wajen Allah wulakantacce ne shi wata rana Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare da gare shi ya hau kan bishiya zai kariyo aswaki sai wani reshen bishiya ko wani ganye sai ya janye suturansa sai kaurinsa ya bayyana sai zamanin siriri ne shi kuma ba tsayi ba auki amma a zahiri sabai da suka ga kaurinsa siriri kawai sai suka fara dariya sai manzo Allah ya ce kuna dariya masirantan kaurin Abdullahi ibn Mas'udin ku yace to wallahi in aka daura wa'annan digadigan nasa akan mizani ranar alkiyama sai sun rinjayi dutsen da aka girman dutsen Uhud saboda nauyin ba nauyi ne na zahiri ba nauyin nauyi ne na batini da imani
shi yasa zaka ga mutane suna rudan kansu wani ma ya hada da halal da haram wai an yi magana sai ya ce wai so yake an je lahira wai inda dauke shi a dauke shi da nauyin sa nauyin ka na banza ne ai eh damuwansa kawai wai damuwansa kawai wai inda dauke shi inda kai shi makabarta dauke shi da nauyin sa to an dauke ka da nauyi an kai ka makabarta an sa ka kabari kuma ka ci duka to nauyin mai mai tsina na maka nauyin mai tsina na maka ko su malaikun sun gudu sun zo da su bambance wanda aka kawo shi nauyi ne wanda aka kawo shi mara nauyi ne ai nauyin ka a wannan gun wallahi shine nauyin imanin ka shine nauyin imanin ka shi yasa bayan an gama gwada ayyukan garan tashi kiyama to kai ma sai a dauke ka a daura ka a mizani kai da kanka dan a gwada nauyin imanin ka annabi yace akwai mutum da zaka ganshi kato jibgege za a daura shi akan mizani ranar alkiyama manzo Allah yace nauyin sa ba zai wuce nauyin fiffiken sauro ba akwai kuma za ka ganshi siriri za a daura shi sai rinjayen sa kuma saboda akwai tauhidi ma akwai imani eh to wannan shine miza na matsayi a wajen Allah akwai wanda zai gama bolewan sa a duniya kuma ya je lahira ya shiga wuta akwai wanda zai gama shan wahala a duniya ya je lahira ya shiga aljanna kai kuma talaka karkaje ana maganan za a in ka je lahira zaka shiga aljanna ka san talakawa ne suna da matsala eh mutum zai zo ya kwanta bacci 500 din karyawa bai da shi dan bala'i kuma bai fito sallar asuba in ba sharrin shedan ba kai da baka da ko sisi ina ka samu kwanciyar hankalin baccin da zai dai zai halaka sallar eh wannan sai sharrin shedan ai sai dai sharrin shedan ka kaddara ma kai zero in mind ka baka da shi ka kwanta kai bacci to a wajen wa zaka samu baka fito kuma kai sallar ba wai zai baka wai zai baka karshe sai a wayi gari ne ka je ka gama shan wahala a duniya kuma ka je lahira wallahi ka ci duka ka gama shan wahala a duniya ka je lahira kuma su jibge ka kaga an yi midan nari ilan nari kenan daga wutan duniya zuwa wutan lahira kaga lamari bai kyau ba lamari bai kyau ba saboda ka a koda baka mori duniya baka ware ka nemi lahira ka nemi lahira duk da shi talaucin duniya shi ma ai ba san shi ake yi ba shi ake kai fafutuka ka rabu da shi shi yasa akwai wata rana muna zaune da wani sai yana shiga TikTok na sai ga an sa wa'azin Malam Muftar Aliyu limamin masallaci Imam Nawawi da Mega Station yana shiga wa'azin sai ji abin da ya fara cewa shine albishirin ku talakawa kawai sai sauri ya wuce yace a ya ka wuce an sa wazi kuma ka wuce eh kuma wallahi wayan hannunsa ma saboda talauci da rubali aka daure ta amma ko ba komai ka tsaya ka ji albishirin da ake maka ai ko eh talaucin ba a sai da na matsami sai ya dawo da wazi sai ji yana cewa albishirin ku talakawa ku yi haƙuri ko da ba huta a duniya ba a huta a lahira yace wallahi malam ba mu tare da kai a wannan fatawa eh in baka tare da shi a wannan baton to ya zaka yi Allah ya cuna maka talauci dole haka zaka hakura yi sai dai ka ware ka nemi lahira eh saboda ko babu komai an je lahira ka fada ci wanda zasu ce alhamdulillahi allazi azhaba 'anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah da ya kwarenye mana bakin ciki da damuwa yanzu da bakin ciki da damuwa ya kare inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha yunwa ta kare sareci ya kare kishirwa ya kare sai an hada gidan aljanna wannan amma sai an hada gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a hadisi manzo Allah yake cewa yuta bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyama ranan al-qiyama annabi yace za a zo da wanda yafi kowa more duniya amma dan wuta ne shi da aka yi jaraba wanda suka fi kowa moran duniya tun daga farkon duniya har ƙarshe shine na farko amma matsalarsa ya mutu a kabulci dan wuta ne shi manzo Allah ya ce ana zuwa da shi fa yusbagu fil nari sabaqa sai a dan tsoma shi a wuta ka wurin sai a fito da shi
sai ya ce da shi ibnu adam ya kai dan adam hal marra bika na'imun qattu hal ra'aita khayran qattu shi kai daya tunda kake ka taba gamuwa da wata ni'ima a rayuwarka alheri ya taba gittawa ta gaban ka fa yaqulu la wallahi ya rab yace na rantsi da Allah ubangiji wallahi wallahi ni ban taba gani alheri ba ma marra bi na'imun qattu wala ra'aitu khayran qattu tunda nake ba mu taba kicibus da ni'ima ba ban mu taba gamuwa da alheri ba ban taba gano wani abun alheri ba wannan dan tsoma shi kai akai wurin auta kuma akwai wanda in ya shiga wutan kuma khalid na fiha abada ne akwai ma shekara 70 akwai ma shekara miliyan kaza akwai wanda kowa sai an ga fitowar su shi ne yanzu dan tsoma shi ne ya manta kaga a duniya fa babba ne shi amma yanzu daga busa kawa dan tsoma shi auta ya dawo kaskantacce khafizatul rafi'a kenan manzo Allah ya ce sannan kuma wayu ta bi ashaddin nasu buksan min ahli dunya min ahli jannati yawmal qiyama za kuma a zakulo tunda akai duniya daga farkon ta har karshe waya fi kowa talauci ko a garin Bauchi aka ce a samu wanda yafi kowa talauci a garin Bauchi ai ka tausaya mishi din sai ka tawo kana ganin kai ne shugaban talakawa sai ka ga wanda kai kana roƙon Allah ya raba ka da Isa matsayin da yake haka ne ko ba ka ba yace fa yusbagu fil jannati sabaqa sai a dan tsoma shi a gidan aljanna ana tsoma shi aljanna sai a zaro shi sai a ce da shi ibnu adam ya kai dan adam hal ra'aita buksan qattu hal marra bika shiddatun qattu tunda kake talauci ya taba wucewa ta gaban ka kun taba kiliya da tsananin rayuwa ka taba sanin wani abu wai wahala fa yaqulu la wallahi ya rab sai ya ce wallahi Allah a ma ra'aitu shiddatan qattu wala marra bi busan qattu tunda nake ban taba ganin talauci ba matsatsin rayuwa ba mu taba kiliya da shi a hanya ba ni tun farko ma tun a duniya a cikin yalwa da wadata nake kaga a duniya menene shi matalauci ne shi kaskantacce amma da aka busa kawo ba sai yayi sama wannan shine khafidatul rafi'a shi yasa manzo Allah yace rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah wa rubba ariyatin fid dunya kasiyatin fil akhirah za iya samun mutum a duniya yana cikin rufin asiri amma ana busa kawo asirinsa zai tono akwai wanda a duniya asirinsa a tone yake amma da an busa kawo zai shiga cikin rufin asiri Allah ka sanya mu cikin su Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu saboda kaga wannan na nuna mana ashe jahiliya ce mutum ya dauka cewa duniya shine alamar matsayin mutum a wajen Allah wannan jahiliya ce Allah yakan ba da duniya ma wanda ya ga dama ko dan ya taimake shi wajen biyayya ma Allah ko dan ya zama masa jarabawa mafiya yawa kuma duniya takan zo mu mutane a matsayin jarabawa wasu su ci wasu kuma su fadi to Allah muna roƙonka duk jarabawan da zaka ba mu ka ba mu jarabawan da zamu iya ci Allah ka sa mu gama da duniya lafiya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwarmu za mu yi ta hakuri muna zuwa a makare saboda mun san ranar karatun namu ya dace da ranakun da yawa yan biki da yan wane ne da yan wane ne suke kan hanya so wani lokacin kuma ga matsaloli na abun hawa da wani lokacin sai an aro wajen wasu wani lokacin kuma na goyin shi ma sai zama kayan wahala musamman ranar nan da ake yawan bukukuwa da sauransu so iya abin da Allah ya sa muka samu Allah ya sanya masa albarka abinda ba mu iya ba kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya mana alheri cikin rayuwarmu matsalolin da muke fama da su nan da can a kasarmu muna roƙon Allah ya kawo mana dauke kawo mana agaji ɗan uwanmu musulmai da muke ganin labarin an kama su an sace ɗalibai a jiha kaza da jiha kaza da jiha kaza muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su waɗannan ƴan ta'adda da masu satan mutane masu garkuwa da mutane Allah muna roƙonka in masu shiruwa ne Allah ka shirya su in masu shiruwa ne Allah ka shirya su masu taimaka musu in za su shigo Allah ka shirya su Allah ka kintsa su ka daura su akan hanya madaidaiciya Allah in ka san a ilimin ka na gaibu ba masu shiruwa bane Allah ka maida kaidun su ya koma kansu Allah ka sa su koma sace junansu duk wanda ya sace wani in ba zai shiru ba Allah ka sa shi ma a sace shi duk wanda ya kama mana ƴan uwa in mai shiruwa ne Allah ka shirya shi ya sake mana ƴan uwa in bai shirya shiruwa ba Allah muna roƙonka ka turo wanda zai kama shi Allah muna roƙonka ka maida kaidon su da fadan su ya koma tsakanin su. Talakawa Allah muna roƙonka ka tsare mu daga makilcin su, ka tsare mu daga kaidon su. Shugabannin mu Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai. Ya Ubangiji duk shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko dan majalisa ko sanata wanda talakawa ne a gaban sa, talakawa ne da abuwan sa, Allah ka taimake shi, Allah ka karfafe shi, Allah ka taya shi, ka iya masa. Wanda ba talakawa bane damuwansa, Allah muna roƙonka in ka san da shiryu, Allah ka karkato da zuciyansa, ka shirya mana shi, ka daura shi akan hanya madaidaiciya. In ka san ba mai shiryuwa bane, Allah ka tafiyar da su, ka kawo mana wanda suka fi su alheri. Allah ka tafiyar da su, ka kawo mana wanda suka fi su alheri. Ka tsare mana addinin mu, ka tsare mana kasashen mu, ka tsare mana makarantun mu, ka tsare mana asibitocin mu, ka tsare mana masallatan mu, ka biya mana bukatun mu na alkhairi, ka raba mu da fitantunin duniya da lahira, ka raba mu da mummunan cikawa, ka sa mu cika da imani. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.